Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 21 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanin labarai.
A yau Laraba ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Har yanzu an kasa samun jituwa tsakanin Iran da kasashen yammacin duniya dangane da binciken wani barkwashin sinadarin uranium da aka gano a wasu wurare a kasar ta Iran. Kakakin mayakan Tigray ya ce dakarun Eritrea sun kaddamar da wasu zafafan harare a yankunansu.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a fara ji ne da wato inda aka kwana a babban zauren taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York, inda jiya shugaban Faransa ya cicciki kasar Russia saboda mamaye Ukraine da ta yi, kamar yadda abokin aikinmu ya yi bayani.
Da yake jawabi ga shugabannin kasashen duniya da suka hallara ido da ido a babban taron a karo na farko cikin shekaru uku, Macron ya ce yakin ya lalata aƙidar kungiyarmu, yana lalata tsarin duniya da ya ce yana lalata zaman lafiya.
Si nous sommes si nombreux aujourd'hui à Francfort autour de vous, cher Marianne.
To, yayin da ake ganin matsalar sace mutane ta lafa a Kaduna da kewaye, ashe kwanan nan ma an sake sace mutane da dama yayin da suke ibada.
Yanzu dai akwai mutane 43 a hannun yan bindiga. To, har yan bindiga yanzu suna kira domin mutanen su kawo ko kuma jama'a a kawo miliyan 200. Wannan ya zo mana da bakin ciki da damuwa.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyana ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. A yau Laraba ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Dinkin Duniya da ke wakana a birnin New York, inda jawabin nasa zai fi mai da hankali kan wasu muhimman batutuwa da ke ciwa duniya tuwa ƙwarya, kamar na sauyin yanayi, matsalar ƙarancin abinci da samar da kuɗaɗen yaƙi da matsalolin annoba da ke addabar duniya. Yayin wani taron manema labarai da ya jagoranta a fadar White House a ranar Talata, mai ba da shawara kan tsaron ƙasa Jack Sullivan ya ce Biden zai kuma taɓo batun yaƙin Ukraine a jawabin nasa.
The main thrust of his presentation when it comes to Ukraine will really be
yace cikin jawabinsa idan an zo batun Ukraine zai kasance kan matsayin da aka cimma a Majalisar Dinkin Duniya, inda aka amince cewa wata ƙasa ba za ta mamaye makociyarta da ƙarfin tuwo ba, ta yadda har za ta kai ga karɓe ikon wasu sassanta. Da yake amsa tambayoyin manema labarai, Sullivan har ila yau ya ce Biden zai kuma yi magana kan buƙatar a yi wa kwamitin sulhu na Majalisar Garin Bawul, inda Rasha ta kasance mamba ta dindindin. Gabanin hakan, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi jawabin buɗe taron a ranar Talata, inda ya nuna damuwarsa kan halin da duniya ke ciki.
We are gridlocked in colossal global dysfunction.
Yace mun kafe a wani yanayi mai cike da sarƙaƙiya. Duniyarmu ta shiga mummunan yanayi. A yau ne har ila yau ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gabatar da jawabinsa a zauren Majalisar Dinkin Duniya. Har yanzu an kasa samun jituwa tsakanin Iran da kasashen yammacin duniya dangane da binciken wani burbushin sinadarin uranium da aka gano a wasu wurare a kasar ta Iran. Hakan na faruwa ne yayin da Amurka ta ce ba ta tunanin za a samu nasara wajen sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka kulla a shekarar 2015. Hukumomin Tehran na ta kokarin ganin sun shawo kan takwarorin su na Washington wajen ganin an dakatar da binciken kan burbushin uranium da hukumar da ke sa ido kan makaman nukiliya ta IAEA ke gudanarwa kafin ta amince da farfado da wannan yarjejeniya. Ita dai Amurka da ƙawayenta sun yi fitali da wannan bukata ta Iran, suna masu cewa za a rufe binciken ne idan har Iran din ta ba hukumar ta IAEA cikakkun amsoshi a binciken da take yi kan burbushin na uranium da aka gano a wasu wurare uku a kasar. Kakakin mayakan Tigray ya ce dakarun Eritrea sun kaddamar da zafafan harahari a wasu yankunan Tigray tare da taimakon mayakan yankunan Amhara da Afar. A cewar Gitashi Reda, mayakan TPLF na kare yankunan su daga makiya, sai dai babu wani martani da ya fito daga hukumomin Eritrea da Ethiopia dangane da ikirarin waɗannan sabbin harhare. Wakilin Amurka na musamman kan yankin Kuriyar Afirka Mike Hammer ya kammala wata ziyara a ƙasar Habasha a makon da ya gabata, ziyarar da ta kasance ta uku tun bayan da aka nada shi a wannan mukami. Yayin wani taron manema labarai a ranar Talata, Hama ya yi kira ga Eritrea da ta daina yin katsalandan a al'amuran makwabciyarta. Dubin dubatar mutane ne suka rasa rayukansu yayin da wasu miliyoyi suka tsere daga muhallansu a yankunan Afar, Amhara da Tigray sanadiyar wannan yaki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu birnin New York na nan Amurka, inda shugabannin ƙasashen duniya sama da 100 ke ci gaba da taro a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. A jawabansu na wajen buɗe taron, shugabannin Faransa da Turkiyya sun taɓo batun mamaye Ukraine da Rasha ta yi da kuma illar hakan. Daga New York ga Sarfilu Hashin Gumel da rahoton.
A cikin wasu zafafan kalamai da ya yi kan mamaye da Rasha ta yi wa Ukraine, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kira yakin Rasha a matsayin koma baya ga mulkin mallaka. A cikin jawabinsa na ranar buɗe taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 77 da yake jawabi ga shugabannin ƙasashen duniya da suka hallara ido da ido a babban taron a karo na farko cikin shekaru uku, Macron ya ce yakin ya lalata aƙidar ƙungiyarmu, yana lalata tsarin duniya ɗaya tilo, yana lalata zaman lafiya.
Si nous sommes si nombreux aujourd'hui à Francfort autour de vous, cher Mario, ce n'est pas seulement pour saluer un mandat bien mené à la présidence de la Banque centrale européenne.
Yace a yau muna da buƙatar yin za'i mai sauki, yaki ko zaman lafiya. Ya ci gaba da cewa ya tuna cewa a ƙarshen watan Fabrairu, Rasha mamba ce ta dindindin a kwamitin sulhu, kuma ta hanyar wuce gona da inda mamaya da ta yi ta karya tsarin tsaro da ake amfani da shi. A daidai lokacin da ta keta dokan Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kan, shugaban na Faransa ya ce kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa ICJ ta ayyana cin zarafin na Rasha a matsayin haramtacce, kuma ta yi kira da janye sojojinta duk da cewa Rasha ta ci gaba da kai hare-hare. Kuma yin hakan zai share fagen sauran yaƙe-yaƙe da mamaya da kuma watakila a Asiya ko a Afirka ko ma a Latin Amurka. Ga ƙasashe masu tasowa a duniya kuwa, 'yan ba ruwanmu da faɗan manya da ƙasashen da suka yi shiru ko kuma suka nuna damuwa a asarci, ya ce sun tsindama cikin wata sabuwar kyama da ke lalata tsarin duniya. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan, wanda ya yi ƙoƙarin shiga tsakani da fadar Kremlin tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine, ya yi jawabi ga Majalisar Ɗinkin Duniya shi ma a jiya Talata, inda ya bayyana kansa a matsayin mai shiga tsakani a yakin, bayan da ya kira ga Rasha da ta mayar da yankin da ta kwace.
And we think that the war will never have a triumph and a fair peace process will not.
Ya ce muna tunanin yakin ba zai taɓa samun nasara ba, kuma tsarin zaman lafiya na gaskiya babu wanda zai asara. Ya ci gaba da cewa koyaushe muna jaddada muhimmancin diplomasiya wajen sasanta rikicin. Yau Laraba, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kasance shugaba na farko da zai bude jawabi, sannan shugaban Amurka Joe Biden ya biyo da nasa jawabin. Sarfil Hashin Gumel daga New York.
A gaida Sarfilu, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya.
21 ga watan Satumbar kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar wanzar da zaman lafiya a duk faɗin duniya, wacce ake kira International Peace Day a harshen Ingilishi. Akan gudanar da taruka a sassan duniya don faɗakar da jama'a muhimmancin wannan rana, wacce a wannan shekara aka yi mata taken kawo ƙarshen matsalar ware launin fata. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dodo biyu ya haɗa mana.
Jihar Borno yana daya daga cikin jihohin da ta yi fama da irin wannan tashi-tashin hankula, da har yayin gungiyar Boko Haram su kwace fiye da kananan hukumomi 20, kafin daga bisani sojojin Najeriya su sake kwatowa. Yanzu haka karamar hukuma ɗaya ne ke fama da matsalan ƙarancin tsaro, duk da cewa yanzu jami'an sojin Najeriya ne ke ci, sai dai mutanen gari ba su gaya sun koma wannan karamar hukuma ba. A duk cikin jihohi shida da ke arewa maso gabacin Najeriya, jihar Borno ne ta fi fuskantar irin wannan hare-hare da kuma matsalan rashin tsaro. Kuma Mele shine kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Borno. Ga kuma abin da ke cewa,
ina baka tabbaci cewa local government guda 27 nan dukka akwai mutane a ciki. Guda ɗaya na guza mala local government, shi ma headquarter na local government gudun Bali din, shi kadai ne wanda ba mutane a ciki. Shi din ma sojoji ne suke aiki a kai, shi yasa aka hana farin fulakar su shiga. Maiwa yaran nan ko za su hadu da sojojin nan sai farin hula su samu wani rauni, shi yasa aka hana mutane kar su je. Amma yanzu haka da nake magana, ni ne ma committee chairman na me da wayannan mutane lafiya.
Shi ma shugaban jakadun wanzar da zaman lafiya a jihar Borno, Ambassador Ahmed Shehu, ya yi bayanin yana mai cewa,
yadda majalisar ɗinkin duniya ta sa 21 da watan September na kowane shekara ya zama rana ne na bikin zaman lafiya na duniya. In faɗa kake da mutum ma ka ajiye makamanka, ku ba kwa jituwa ne da mutane ma ku zauna ku jitu ranar, in makwabcinka ne ma ba kwa ga maciji ranar sai ku yi ga maciji da shi, domin rana ne ake so koda ta wani aiki kake ya kamata ka amfani da muryanka ka nuna cewa zaman lafiya yana da amfani. So kaman ana cewa kowa ya aje makaman shi domin ayi observing wannan ranar. Kama a Maiduguri ana abubuwan da muka shirya a shekara 13 da muka yi, muna cikin wannan matsalan, mu ne muka san menene zaman lafiya ko menene rashin shi yake da illa.
Alhaji Tijjani Usman Bello, wannan jarida ne mai babtukan wazar da zaman lafiya a jihar Borno, ga kuma abin da ke cewa,
kai kanka da makwabcinka wajibi ne ka tabbatar da kuna zaman lafiya har ya kai ga unguwanni da sauran wasu garuruwa, musamman ma masu noma, a ce manoma da makiyaya. Kaga yawan faɗan manoma da makiyaya yana kawo tashin hankali ba kankani ba, shi ne ma ke haifar da rashin zaman lafiya na harkar addini, kabilanci da sauran ɓangaranci.
Wannan jarida ke nan mai fafutukan wajen da zaman lafiya a jihar Borno ke bayani kan muhimmancin wajen da zaman lafiya a cikin jama'a.
Ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda 'yan bindiga ke ci gaba da sace mutane da neman kuɗin fansa a Kaduna da kewaye, bayan da an ɗauka cewa sun gudu ko sun saduda. Ga Isa Lawan Ikara da cikakken rahoton.
Cikin 'yan kwanakin da suka gabata dai, har-haren 'yan bindiga sun yi sauki a wasu sassan jihar Kaduna. Har ma gwamna Nasiru Ahmad Irfa'in jihar Kaduna na ba da tabbacin ci gaba da walwalar al'umma saboda irin nasarorin da jami'an tsaro ke samu a kan 'yan bindigan a wasu yankunan jihar Kaduna. Sai dai shugaban kungiyar Kristoci ta ƙasa Kanireshen jihar Kaduna, Rabaran Joseph John Hayab, ya ce har yanzu fa akwai sauran rina a kaba game da wannan matsala ta tsaro.
A ran Laraba 14 ga watan Satumba da dare, mabiya a Church na Cherubim and Seraphim da ke kurmin Jawu da ke kusa da kasuwan kasuwar magani sun je su yi sujada da ake ce da shi all night, wato addu'a na dukan dare. Sai yan bindiga suka zo suka kwashe su. Bisa ga bayanai da muka samu, yan bindiga sun kwashe mutane 57 ne, amma sauran su kubuta. Yanzu dai akwai mutane 43 a hannun yan bindiga. Yan bindiga yanzu suna kira domin mutanen su kawo ko kuma jama'a a kawo miliyan 200. Wannan ya zo mana da bakin ciki da damuwa, domin a lokacin da ake ce mana da ce ai sojoji suna yaki yan bindiga, an fara samun nasara sai kuma a ce a cuci aka kwashe mutane. To, mu rokunmu shine kamata dukanmu mu yi hankali, kada mu yi saurin kiɗi, mu yi rawa, mu ce an gama tun ba a gama ba. Abin da ya faru a wannan kauye ya nuna da cewa akwai sauran rina a kawa, amma za mu ci gaba ba da goyon baya ga jama'an tsaro, mu ga hanyar da za a bi domin a gan wannan abun bai faru kuma ba. Za mu yi kira ga mabiya, duk abin da za mu yi don mu hana faruwa irin wannan abun mu yi shi. Idan ma za mu daina wasu abubuwa ne na dare domin kada wani ya cuce mu, don Allah mu yi shi. amma gwamnati dole ta falka daga bacci ta yi abin da ya kamata domin ba zai yiwu mana da gwamnati sai an bindiga su hana jama'a bacci ba.
Dama dai gwamna Nasiru Ahmed Rufai'in jihar Kaduna ya ce duk da nasarar da aka samu akan yan bindigan fa wasu sun sauya mafaka.
Ina tabbatar muku da cewa in zaka tafi Abuja ko wani customer ka zai zo da Abuja ka ce ya hau motan shi ya bi ba wani matsala duk an kore su daga wurin yanzu duk sun koma wurin Kajuru. Na wayan suka damu Igabi da sauransu sun fara moving zuwa wurin Giwa su ma can za a bi su insha Allah kafin karshen shekarar nan.
Masani akan harkokin tsaro Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya ya ce dama ɗabi'a ce ta ƴan bindiga duk lokacin da suka ga ana samun nasara sai su ƙara kai sabbin harhare don nuna gajiyawar gwamnati idan mutane.
Wato waɗannan mutane su dama ƴan propaganda ne ƴan son su tozarta hukuma. Saboda haka nan suna jira da su samu ɗan ƙaramin tsago da za su samu su yi irin wannan a ce ai ba abu na ba. Shiru nan da ka ga sun yi ana fatattaka su ɗin nan ai akwai waɗansu suna nan za su zo daga waɗansu wurare su zo su yi irin wannan ta'asa don a ce ba a samun wani nasara kaman yadda ake kirari. Daman ana fada irin wannan ana duba situation report. In wannan wuri an bashi bude ne dama to kaga yanzu za a samu jami'an tsaro da za su face wannan wurin gadan-gadan.
Kimanin wata guda kenan da samun saukin harharen yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna sakamakon sauya salon aikin jami'an tsaro ta yadda suka fara bin yan bindigan haddaji suna murkushe su. Amma harharen yan kwanakin nan a yankin kudancin jihar Kaduna da kuma birnin Gwali na neman mai da hannun agogo baya. Isalol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To gaida Isa, a shirinmu na hantsi za a ji wannan.
Ba idan dagewarta wajen kare iyakokinta bakwai, kasar Nijar na aika da kwarinta zuwa kasashen waje domin aikin wanzar da zaman lafiya a baki ɗayan wannan yanki. Al'ummomin yankin Sahel na samun kwarin gwiwa ta dalilin sojojin da Nijar ke aikewa zuwa Mali. Saboda haka gwamnatin Amurka za ta ci gaba da baku gudunmuwa ta hanyar horo da abin da ya shafi ayyukan haɗin gwiwa.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Balli ya tashi a yunkurin sauya wani ɗan takarar Majalisar Dattawan Najeriya ta ƙarƙashin ƙasa. Da alama kuma jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya tana duba yiwuwar haƙura da rarrashin gwamnan Rivers Nyesom Wike. Jama'a assalamu alaikum. Dan takarar kujerar Majalisar Dattawa na jam'iyyar PDP a mazabar Borno ta tsakiya Jibrin Mustapha Tatabe ya ce ya same bankado ta makarkashiya da aka kulla domin sauya sunan sa dake hukumar zabe ta INEC da wani dan takara da ya kayar a zaben fidda gwani. Hukumar zaben ce da ta ankarar da Jibrin Mustapha kan wata wasiƙa da aka aika mata da sunan sa da kuma sa hannun sa kan cewa wai ya janye daga takarar kujerar da yanzu haka mataimakin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC Kashim Shettima yake kanta. Lamarin da ya musanta ya kuma ce yana nan daram kai har ma sun gurfana a gaban kotu.
Na yi takara da bukarkacella muka shiga primaries na samu kuriyu 244 shi kuma ya samu 44 ni na samu Allah bada nasara. Bayan haka ya ce bai yadda ba ya je kotu na samu nasara a kotu. Bayan haka da ya ji waɗansu maganganu suke tafiya na samu kira daga hukumar zabe ta INEC sun samu wata leta daga headquarters PDP suka kira ne suka tambaye ni an ce ka janye takaranka na ce a'a wannan ba gaskiya bane. Na zo office nasu na gani da idona na kira lawyerina na shaida musu cewa ga abin da yake tafiya sai suka rubuto leta ma chairman na hukumar zabe na Abuja suka ce musu ban janye ba wannan takarar nawa ba tare da sani na ba kuma ba tare da sanin mutane na ba kuma suka rubuto ma hukumomin tsaro wanda fannin bincike akan wannan harkokin na forgery da aka yi mun sanar musu su ma suna kan bincike mun ce musu ba tare da sanin wa aka yi mana wannan abun ba ni ban janye ba kuma ba tare da sanin na aka yi wannan aka rubuta wannan letter ba kuma muna kotu don biyo haƙƙina kotu ta dakatar da abin da suke yi daga PDP kuma insha Allah za mu samu nasara daga kotu kuma lauyoyi suna aiki yanzu haka hukumomin tsaro kuma suna aiki akan letter bogin da suka yi sun yi abubuwan da suka yi sun je sun kirkiro letter da sunana letterhead da sunana sun rubuto letter na bogi sun je sun kwaikwaye signature na wanda ba su yi a kwaikwayon ba suka yi suka kai INEC kuma ana bincike a kai
wato ita hukumar zaɓe mai ta faɗa bayan ka zo ka musanta ko kuma ka ce wannan abun ba kai ba ne
sun ce in je kotu kuma na je kotu mun yi zama na daya mun yi na biyu yanzu muna jiran na uku
yawwa me matsayin jam'iyyar PDP kan wannan tunda na san sai an bi ta hannunta ne ta sa hannu kafin a tura abun hukumar zaɓe
abubuwa da dama sun faru an yi hadin baki da waɗansu jami'an PDP hukumomin tsaro suna aiki a kai za su tabbatar da gaskiya insha Allah muna bin kadunmu a kotu hukumomin tsaro kuma suna aiki a kai za su tabbatar da gaskiya kuma Allah ne yake ba da mulki akwai yan baki ciki wanda ba sa so mu samu nasara wanda ba sa son PDP ta samu nasara a jihar Borno su suke haddasa wannan rikicin kuma ba za su samu nasara ban Allah yarda
wasiƙar da aka aike wa hukumar zaben da ta fito ne daga ofishin jam'iyyar PDP lamarin da ya haifar da zarge-zarge da kuma nuna yatsa kan mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa mai kula da shiyar arewa Umar Iliya Damagun wanda ɗan asalin jihar ne da ake ganin yana da hannu a rubutawa da aikewa da wasiƙar ta jabu domin kafa ɗan takarar da yake marawa baya to sai dai Damagun ya musanta zargin
a fahimta ta abin da na sani a wannan al'amari an zo an yi maganan cewa ya janye an canja sunansa amma abin da ya sama ni ba zan maka tsokaci a magana ba magana ne wanda already yana kotu so don magana da yake gaban kotu kuma ba wani bayani da aka iya yi sai abin da kotu ta tabbatar.
Bai tuntubi jam'iyya ba ne kawai ko kuma kotun ya tafi kai tsaye.
Ai yana da yanci idan ya ga an yi masa abin da bai daidai a zamansa na ɗan jam'iyya in ya tuntubi jam'iyya akwai ƙa'idoji ya ga bai faɗu ba a zamansa na ɗan Najeriya yana da yanci ya je nemi yanci a wajen kotu.
Alhaji Umar in kuka samu irin waɗannan matsaloli daga 'yan jam'iyyar ku wani mataki kuke ɗauka ne?
To ka san irin wannan matsaloli daki-daki kowa da irin yanayin yadda matsalar take zuwa wani akwai mechanism a jam'iyyance ta yadda za a yi sorting ins out wani kuma dole sai an je kotu ta warware so a wannan irin wannan ya danganta ga wani irin matsala ne ya wanzara
tunda abun yana kotu yanzu ya nuna hadda kuwa ka kai karan kenan karan ta shafe ka ne kai tsaye ko kuma jam'iyya ta shafa ne
kara ai dole jam'iyya ita take da hurumin abunan ni kan ba ma'aikacin jam'iyya bane kawai jam'iyya ita ne take da hurumi so dole jam'iyya ita duk kuma menene kake yi ba jam'iyyar kake yin ta ba
bangare daya kuma rikicin cikin gida na jam'iyyar adawar ta PDP na ci gaba da ƙara ruruwa duk kuwa da kokarin da shugabancin jam'iyyar yayi na sasantawa da gwamnatin jihar Rivers Nation Wuke da ya ja daga tun bayan gudanar da zaben fidda gwanin dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar idan za a iya tunawa a shirinmu na makon jiya mun kawo muku wasu daga cikin sharuɗan da Wuke ya gindaya na maida wukarsa kube ciki har da saukar da shugaban jam'iyyar Iyochi Ayu haka ma mun bayyana yadda shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar ya sarayar da mukaminsa tare da mika mukamin ga mataimakinsa daga yankin kudu domin samun maslaha To sai dai da alama duk wannan bai gamsar da wuke ba. Wanda ya tsaye kaimun cewa shugaban jam'iyya suke son ya sauka ba na kwamitin amintattu ba. Domin a ra'ayinsa ba za ta yi shugaban jam'iyyar da dan takarar ta na shugaban kasa su fito daga yanki daya na arewa ba. Yanzu haka kuma wasu alamu na nuni da cewa watakila ita kanta jam'iyyar ta soma gajiya da wannan cece kucin da yake ci yake cinyewa, inda kuma take kokarin hakura da wuke, duk kuwa da cewa ya sha alwashin taimakawa wajen faduwar ta a babban zabe mai zuwa muddin ba a bi sharuɗansa ba. Mai magana da yawun shugaban jam'iyyar na kasa Yusuf Dingyadi ya ce ai jam'iyyar siyasa ba ta mutum ɗaya ba ce.
Bayanin da ita uwar jam'iyya ta yi a taron da aka yi na masu rada tsakiya a Abuja wanda ya hada da BOT da kuma NEC magana ce guda. Wannan magana kuwa ita ce jam'iyyar PDP ba jam'iyyar mutum ɗaya ba, ba jam'iyyar wani bangare ko wani yanki na kasa.
To masu sauraro, kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba daukan ba filata ne ba kome ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma.
Ya illar tura ƴaƴan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne.
To wallahi su sani waɗanne ƴaƴan talaka da suke ko uwansu wataran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho?
Ibu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya. Ku kasance da muryar Amurka.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
Da Laraba ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke wakana a birnin New York, inda jawabin nasa zai fi mai da hankali kan wasu muhimman batutuwa da ke ciwa duniya tuwa ƙwarya, kamar na sauyin yanayi, matsalar karancin abinci da samar da kudaden yaƙi da matsalolin annoba da ke addabar duniya. Yayin wani taron manema labarai da ya jagoranta a fadar White House a ranar Talata, mai ba da shawara kan tsaron ƙasa Jack Sullivan ya ce Biden zai kuma taɓo batun yaƙin Ukraine a jawabin nasa. A yau ne har ila yau ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gabatar da jawabinsa a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Har yanzu an kasa samun jituwa tsakanin Iran da ƙasashen yammacin duniya dangane da binciken wani ɓurɓushin sinadarin uranium da aka gano a wasu wurare a ƙasar ta Iran. Hakan na faruwa ne yayin da Amurka ta ce ba ta tunanin za a samu nasara wajen sake farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka ƙulla a shekarar 2015. Hukumomin Tehran na ta ƙoƙarin ganin sun shawo kan takwarorinsu na Washington wajen ganin an dakatar da binciken kan burbushin uranium da hukumar da ke sa ido kan makaman nukiliya ta IAEA ke gudanarwa kafin ta amince da farfaɗo da wannan yarjejeniya. Ita dai Amurka da ƙawayenta sun yi fitali da wannan bukata ta Iran. Kakakin mayakan Tigray ya ce dakarun Eritrea sun kaddamar da zafafan hare-hare a wasu yankunan Tigray tare da taimakon mayakan yankunan Amhara da Afar. A cewar Gitashi Reda, mayakan TPLF na kare yankunansu daga makiya. Sai dai babu wani martani da ya fito daga hukumomin Eritrea da Ethiopia.
To masu sauraronmu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, wato ƙarfe 8 kenan agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda kuma ya daidai da ƙarfe 7 agogon Ghana, za mu kawo muku ne sabon shirin. Yanzu dai a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da shi kuma Jumbe Hamza wanda ya haɗa, sai kuma injiniyanmu na yanzu wato Carl Stalin, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam, sai Allah ya kai mu.